'yan makaranta sun arce bayan da 'yan bindiga suka iso makarantar tasu kan babura a garin Rema da safiyar jiya Litinin suka yi awon gaba da malaman. A cewar kwamishinan tsaron jihar Kaduna Samuel Arwan yayin hira da manema labarai, 'yan makaranta biyu waɗanda da farko ake zaton sun ɓace daga baya an same su bayan harin da aka kai makarantar firamarin Rema da ke karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna. Sace malaman shine karo na shida da 'yan bindiga suka sace ko kuma suka yi yunkurin sace mutane a makaranta cikin ƙasa da watanni uku a arewa maso yamma da kuma yankin tsakiyar Najeriya akasari saboda neman kuɗin fansa.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Bari mu fara hotunan daga jamhuriyar Nijar, inda jami'an tsaro suka kama wasu shugabannin matan jam'iyyun ƙawancen adawa lokacin da suke zaman darshen a birnin Yamai, lamarin da 'yan hamayar ke kallonsa a matsayin wata alamar kuma bayan demokradiyya. Sai dai a ɓangaren masu mulki, ana zargin matan da taka dokar gudanar da taro a kan titi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin zaman darshen din da matan jam'iyyun adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar LDR canji da nufin matsawa hukumomi lamba don ganin sun sallami shugabannin 'yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya, jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabanninsu. Alhashi Dudu Rahama, wanda ya shafa kwanaki uku a hannun 'yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya, ya yi tur da faruwar wannan al'amari a ƙasar demokradiyya.
Waɗannan sani akwai madan Bayar, akwai madan Mai Zama, akwai madan Zainabu Abani, wanda aka bani lista ɗinsu su ne waɗanda aka kama. Kuma ai idan ƙasa ta wahala, macece ce ta farko da za ta wahala, dole ne za su fito su kare 'yanci. Idan ka ga mata a cikin wannan rigimar to kuma sun ɗaure zani suna gugurmaya, to kuma abin bai da kyau.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asumani Muhammadu, rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki.
Da mace da namiji ba wanda ke ƙarshen doka, duk wanda taka doka, doka tana tare. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa, ka ce ba a wucewa kuma ba ka da wani dalili, kuma babu sanarwa magajin gari, bai da labarin an yi haka sai a gan ku bisa hanyoyi kuna neman ta da hankali ta da sanasai.
A washegarin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe, ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun Yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari, cikinsu har da wasu jagororin jam'iyyun adawa da suka haɗa da tsohon Prime Minister Hama Amadu da Janar Mummuni Burema mai ritaya. Mafarin fitowar waɗannan mata a jiya, Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman 'yanci.
Gwamnati na komai da ƙarfi take son ta yi shi. Kamun nan ba wani amfani ba ne, bai da amfanin komai illa ƙara mana kuzari, ya ƙara fusata mu akan kuma niyyar da muka ɗauka za mu tafi da shi.
A ɗaya ɓangare, wata tawagar wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da sai da yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ɗan takarar Hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai, inda ya yi musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan ya damƙa musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin an tafka maguɗi. Yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe, sai dai ɓangarorin ba su yi wa 'yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Umuni Barma, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na tattaunawa yau Talata da takwarorin aikinsu na Japan a birnin Tokyo don ƙarfafa yarjejeniyar cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP, yayin da ƙasar China ke daɗa dagewa a babakeren da take yi, Koriya ta Arewa kuma ke ci gaba da tsokana. Yin wannan ganawar, wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu, da za a yi a Tokyo, babban birnin ƙasar Japan, da ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi, zai zama karin farko kenan da Blinken da Austin suka yi bulaguran diplomasiyya zuwa ƙasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin Biden. A wasu jawabai gabanin wata keɓewa tsakaninsa da Motegi, Blinken ya ce Amurka da Japan sun yi imani da tsarin demokradiyya, yancin dan adam da kuma doka da oda. To amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin, kama daga Myanmar zuwa China. A ƙarshe, ƙasar Jamaika za ta fara bayar da rigakafin cutar COVID-19 a yau ɗinnan Talata ga manyan jami'an gwamnati, ciki har da mambobin ɓangaren zartaswa, 'yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama. A cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayar da daren jiya Litini, a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da 'yan sanda da kuma sojoji. Zuwa yanzu an yi wa mutane 15,000 rigakafin tun bayan da Jamaika ta fara kwanaki 6 da suka gabata. Wannan ƙasa ta tsibirin Caribbean ta anshi kasanta na baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 jiya Litini, lokacin da zubi 14,400 na rigakafin suka iso ƙarƙashin shirin nan na COVAX. Niyyar tsarin COVAX na ƙasa da ƙasa shi ne rarraba miliyoyin zubin rigakafi a duniya ga ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarfin ƙarfi. Zuwa yanzu ƙasar Jamaika ta tabbatar da kamuwar mutane sama da 30,400 da wannan cutar, da kuma mutuwar mutane 485, a cewar sashen tattara bayanan COVID-19 na Jami'ar Johns Hopkins da ke nan Amurka.
A gaida Ibrahim da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu daga Najeriya, inda wata gidauniya da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ake kira Lamin Foundation da ke cikin garin Maiduguri ta yi kira ga sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da su yi wa Allah su binciki batun wasu mutane su 9,600 da aka ce suna tsare a hannun jami'an tsaron Najeriya. Daga Maiduguri ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu da cigaban rahoton.
Wata gidauniyar da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ake kira Alamin Foundation da ke cikin garin Maiduguri sun kira ga sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da su yi wa Allah su binciki batun wasu mutane su 9,600 da aka ce jami'an sojan Najeriya sun kame kuma suna tsare a barikokin sojoji. Waɗannan mata da suka fito daga wurare daban-daban sun koka ne game da kame 'ya'yansu da suka ce jami'an sojan Najeriya sun yi, wasu kuma suka kasance mazajensu da har yanzu babu su babu duriyansu, yayin da wasunsu suka ce sun kwashe fiye da shekaru 10 kenan basu ji duriyan 'ya'yansu ba, yayin da wasu daga cikinsu suka ce 'ya'yan nasu magidanta ne, wasu kuma ɗalibai ne a makarantu daban-daban, yayin da wasunsu ke cewa 'yan kasuwa ne. Don haka har suka kafa ma wata ƙungiya da ake kira Jire Jole don ci gaba da fafutukar neman makoman 'ya'yan nasu ko kuma mazajen nasu. Ga dai abin da wasunsu ke cewa.
Sunana Zahra Ahmadu Aje.
To me kawo ki nan?
Mun zo neman taimako.
Nan me kenan?
Gaskiya rayuwarmu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwanana 28 an fita da mijina, an rike shi a bara. Ba sake jin labari ba sai labarin rasuwar shi.
Sai rasu baya, kin ji labarin ya?
Daga baya.
Wa ke miki cewa rasu?
Akwai yana wanda aka rike shi wanda an bar shi a can ya fita. To dama dan angonmu ne sai ya kawo mana labarin shi babu ya rasu. Na zo na zanna a gida kusan tsawon shekara 5. Na sake auren baban su wannan da safe ya ce mun zai je kasuwa ya dawo. Ya fita har yanzu an sake kama su lokacin lockdown din. Gane ka ke shi sai yara 12 a hannun mu. Kwata-kwata ba mu da
kike ki shi iya guri ma mana. Eh ke da kike ki su gaba da kuna tare anan ba. Okay ci anan. Eh in kuna
amma ita da nan amana yaran har 10 a hannun ta.
Ran ki 10 ke.
Na ta akwai na amana wanda ba uwar sa kan guda fudu. Nawa biyar.
Eh yanzu ku ji labarin yanda uban yake ku kuma sam sam.
Yana bare
cikin bare. Ina nan a raye.
Eh muna so da su kai mana mutumin yanzu ya zauna cikin yaran shi. Yanzu haka an ba so wannan ita ne za ta je ta yi bara ta kawo mu ci baka. Ba mu da hanyar da za mu samu tallafi kakar su wannan ne take uwa ma ba yi da yan uwa gaba da bayan ba wajen uwa sa da uban sa shi dai tak din ne dama muke da shi
pantagoni mun tashi a anguwa mu shofrinos din mun je mairi a mairi ne aka kama yaron
shekaran yaro
na 30
cin shekaran nawa kama shi
yanzu shekara 8
kin san inda yake
ban sani ba na an sake mutun zan je ina roƙon gwamnati da masu taimako ai mana taimako inda ina nan da ransa a cire mana magani an ba rai ma a gaya mana mu ji mai sadakan mu.
To baban shi nan da rai
babu yaro so baba yaron makaranta ne.
To kai shi menene ma bukatun waɗannan mata? Hajiya Hamsatu Allamin da ita shugaban wannan gidauniya da ke fafutukan kwato 'yancin mata
gwamnati ta canza mana abin nan hafsoshin sojoji kuma wayannan mutane ne wayanda mutanen Borno sun san su kuma mun yaba da abin da suka yi lokacin da suke nan so saboda haka muna so su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama yara nawa ne a cikin Giwa Barak sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da special rapatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta Borno to kuma akwai wani report wanda shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun bada jawabi har yau bamu ji komai ba kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana
sai dai jami'an sojin Najeriya suka ce su zakan suna sakan duk wadanda suka samu ba su da laifi a hannunsu Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu kara komawa Najeriya. Gani yadda matsayin tsaro ke kara ta'azzara kasar, al'ummar da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na kara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne kungiyar Fulani ta John De Jam ta gudanar da taron ta na kasa a Jos, fadar jihar Filato don tattauna tsare-tsaren da za su kullo da shi don samar da zaman lafiya a Najeriya. Ga rahoton da wakilin Zainab Babaji daga jihar Filato ta hada mana.
Gani yadda matsalar tsaro ke kara ta'azzara a Najeriya, al'umar da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na kara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne kungiyar matasan Fulani ta John De Jam ta gudanar da taronta na kasa a nan Jos, babban birnin jihar Filato, inda ta hado kan matasa daga dukkan jihohin Najeriya don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a kasar. Alhaji Sa'idu Mai Kano shine shugaban kungiyar ta John De Jam ya shaida mun cewa sabbin shugabannin kungiyar za su fara aiki ne har rigagen Fulani.
Mun shirya wannan taro saboda na daya mu kaddamar da siyamomi na jihohi a kasan nan gaba daya. Aikin da za su yi shine su bi gidaje gida-gida ruga-ruga su wayar na Fulani da kai. Su nuna masu akwai sabuwar kungiyar da ta fito wanda ba ta cuta, kungiya ne na gaskiya wanda da yardan Allah za a samu mafita a wannan kasa. Isa wuran da zan ba dukka bara gurbi ba a matasan Fulani ba a dukkan sauran kabilun kasan nan shine su gyara halayensu su san addinin su.
Ita ma shugaban mata ta kasa a kungiyar ta John De Jam Aminatu Sa'idu daga jihar Taraba tace za su dukufa wajen fadakar da mata muhimmancin tarbiyyar yaya
domin duk abun da mutum yake yi in ba ka da ilimi especially a zamanin yanzu wallahi banza ne ba abun da zaka iya ma community naka dole sai da ilimi kuma duniya gaba daya siyasa ne saboda haka muna shigan kauyuka mu ga wa iyaye mata da yara kuma mu ga yanda suke especially wajen nomadic education muna zuwa mu fadakar da su kuma a tarbiyance za muna kiran mata mu ga musu su gyara halayensu su ga yawa mazajensu duk idan suka tafi neman abinci su kawo musu halal domin duk abun da mutum yayi gaskiya sai an tambaye shi kuma kada mu rika yin aiki da bamu san hukuncin sa ba.
Shugaban matasan kungiyar Miyetti Allah a jihar Filato Abdullahi Idris Bayero ya nuna bacin ransa ne da yadda ake danganta dukkan Fulani da ayyukan ta'addanci.
Mai laifi ne. Abinda ba ma so a Najeriya yanda aka ayyana Fulani kawai an ganshi an ga mai laifi bai kamata ba. Kuma ina kira Fulani duk wani mai laifi da zai laifi ko ba Fulani ne shi. A fito a fada a kama shi shawara shine kowa ba Fulani ya kama sana'a kuma ya sa tsoron Allah a zuciyar shi ya sa kishin Najeriya a zuciyar shi idan akwai wani mai laifi ko ba Fulani dan uwanka ne ko uwa da uba kike ka fadakar da shi kuma ka gaya wa jami'an tsaro dan in ka bar shi ma kai ma bare barka ba.
Mataimakin kwamishinan yan sanda a bangaren gudanarwa ta rundunar yan sandan jihar Filato Aliyu Sale Tafida wanda ya halarci taron ya shawarci jama'a ne da su kai rahoton duk wani aikin bata gari wa jami'an tsaro.
Duk inda ka samu kanka idan ka ga mai laifi ka fidda shi fata na shi ne mu hada kai mu zama tsuntsaye madarin ki daya. Laifi ana laifi amma dole ne mutane su hada kai su kawo labari ma yan sanda ba su kawo labari ma jami'an tsaro general ne.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet avihausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a